ƙasa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 29 ga watan Disamba na shekarar 2022 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda bangaren ilimi ke ta samu koma baya a sakamakon matsalar rashin tsaro a wasu yankunan Najeriya sannan a nan Amurka mutane 39 ne suka mutu sakamakon matsanancin sanyi da dusar kankara a wasu yankuna na jihar Muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotannin mu bari mu je da duniya ta yini.
Kuma assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Shahararren tsohon dan kwallon kafar kasar Brazil Pele ya rasu a yau bayan yayi fama da jinya. Pele ya rasu ne yana da shekara 82 a duniya. Shine dan kwallon da yafi kowanne zura kwallaye a duniya inda ya ci 1,281 a cikin wasanni 1,363 da ya buga a tsawon shekara 21 da yayi yana wasa. A ranar 14 ga watan Afrilun 2014 ne mayakan Boko Haram suka kai hari makarantar sakandare da ƴan mata ta gwamnati da ke garin Chibok a jihar Borno inda suka yi awon gaba da dalibai mata a lokacin da suke shirin yin jarabawar kimiyya. Yawancin ƴan matan dai har yanzu ba a gano su ba. Sace ƴan matan ya haifar da fafutukar ceto su a shafukan sada zumunta wato #bringbackourgirls. Wanda fitattun mutane a duniya ciki har da uwar gidan tsohon shugaban kasar Amurka Michelle Obama ta goyi baya. Yanzu ana tunawa da ƴan matan ta hanyar wasu abubuwa da aka sassaka da wata ƴar Faransa Prune Nore da haɗin gwiwar Jami'ar Obafemi Awolo suka yi. Yayin da China ke shirin daga takunkumin zirga-zirga na COVID-19 daga ranar 8 ga watan Janairu, Hong Kong ɗaya daga cikin manyan wuraren da ƴan China ke zuwa yawon bude ido, yana shiryawa karɓar baki daga cikin matafiya miliyan 154 na ƙasar China da suka fito waje a shekarar 2019 kafin barkewar COVID-19. Sama da kashi ɗaya cikin uku sun je Hong Kong ne a cewar ƙididdigar Bankin Duniya da hukumar yawon bude ido ta Hong Kong. Wannan yankin na musamman shine wurin tafiye-tafiye da aka fi so saboda kusancin sa da fitaccen abincin Cantonese da kuma wuraren siyayya da yawa. To Russia ta kai wa Ukraine hari da makami mai linzami a yau Alhamis a wurare da suka hada da Kyiv babban birnin kasar da kuma birnin Kharkiv. Mataimakin shugaban kasar Ukraine Mykhailo Podolyak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Russia ta harba makamai masu linzami akalla 120 don lalata muhimman ababen more rayuwa tare da kashe fararen hula. Jami'an Ukraine sun ce sun samu nasarar kakkabo wasu makaman masu linzami. Magajin garin Kharkiv Iho Cherkov ya bada rahoton fashewar wasu abubuwa a birninsa. Ya kuma ce hukumomi na tantance abin da ya faru da kuma ko an samu asarar rayuka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan kai tsaye daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kimanin mutane 10 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wurin Chacha a wani otel na Cambodia da ke kan iyakar Thailand, inji ƴan sanda a yau Alhamis. Gobarar ta tashi a wurin Chachan otel din na Grand Diamond City a Pope ne da yammacin Laraba da misalin karfe 11:30 na dare. Wani rahoto na ƴan sanda da wucin gadi da AFP ta gani ya ce kusan mutane 10 sun mutu yayin da 30 suka jikkata. Ya kara da cewa kusan mutane 400 ne ake kyautata zaton suna aiki a gidan Chachan. Wasu bidiyoyi da aka wallafa ta internet sun nuna gobarar ta tashi tare da wasu fayafaye da na nuna mutanen suna durowa daga ginin da wutar ta kama. Daga ƙarshe jami'an kiwon lafiya na tarayya a nan Amurka sun bada sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar China, kusan dukkan fasinjojin jiragen sama daga ƙasar sai sun nuna shaidar sun yi gwajin cutar kuma ba sa dauke da ita kafin su shiga Amurka daga ranar 5 ga watan Janairu.
Gaida Binta Suleiman Yaro da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da matsalar rashin tsaro ke ci gaba da zama wata babbar barazana a harkokin ci gaban rayuwa ta kowace fuska a yankuna daban-daban a Najeriya. Bangaren ilimi na ɗaya daga cikin fannonin da ke samun koma baya ainin a sakamakon wannan matsala ta rashin tsaro. Wakilinmu Mustafa Nasiru Basari ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin da matsalar rashin tsaro ke ci gaba da zama wata babbar barazana a harkokin ci gaban rayuwa ta kowace fuska a yankuna daban-daban na Najeriya. Bangaren ilimi na ɗaya daga cikin sashen da ke samun koma baya ainun a sakamakon wannan matsala ta rashin tsaron. Jihar Niger da ke zaman ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala ta ‘yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Gwamnatin jihar ce ta tabbatar da cewa a yanzu haka kimanin makarantun firamare da na sakandare 200 ne ke rufe a wasu yankunan ƙananan hukumomin jihar. Al’amarin da ke sa hukumomin da ke kula da sashen ilimi a jihar Niger duba wasu hanyoyin koyar da ɗaliban da lamarin ya shafa. Alhaji Sa'idu Ibrahim shine shugaban hukumar bada ilimi bai daya a jihar Niger.
Don ka lura kamar shiyan shororo akwai wanda aka dawo da su a matsuguni da gwamnati ta naja IDP camp. So kuma shiyan rafi akwai inda ba su shiguwa da mariga da sauransu. Saka yanzu abin da muke shirin yi shine muna shirin mu koma wato ta bangaren ilmantarwa ta bangaren radio wanda muna ta shirye-shirye akan shi. Muna so in Allah ya yarda wannan lokacin za a bude na karanta da an dawo din da muna so mu fara shi kaga saboda kada zaman nasu kuma ya haifar da wani matsala.
Malam Jibril Erala ɗaya ne daga cikin mazauna yankin Shiroro mai fama da wannan matsala ya ce lamarin ya yi matukar durkusar da ci gaban ilimin ‘ya’yansu.
Amma dai maganar makarantar gwamnati ne ba ta a nan kawai, ba ma primary school ba, hatta secondary school babu shi. Saboda secondary school a nan kaga duk abin da za a yi sai da zaman lafiya ake yi. To secondary school ɗin nan dole a nan ne aka zo gwamnati da ta kawo jami'an tsaro sojoji, dole ne aka jibge su wanda mun fi buƙatar sojojin a kan cewa karatu. Saboda ba yanda za a yi, in ma an ce a yi karatu to in ba lafiya za a watsi. Da haka duk wani karatu a nan ba wani karatu gaskiya. Kuma ba wai nan kawai ko ‘yar mazaɓan kansila guda takwas ne a nan. Akwai Manta, akwai Alawa, akwai Kodebe, akwai Kwake Cikuma, akwai Basa, akwai Gurmana, akwai Erna, akwai Galadima Kogo. Sun kai lissafa zai baka mazaɓan kansila guda takwas. So ba wani wuri da za a ce ka yanzu ana yin karatu a waɗannan mazaɓan kansiloli guda takwas.
A yanzu dai masana harkokin ilimin na cike da fatar ganin an yi wani abu cikin hanzari domin cike gurbin da aka samu na tazara a sashen ilimin tun da dama an bar yankin arewacin Najeriya a baya ta wannan fuska. Mustapha Nasiru Basari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Basari da wannan rahoton. Jami'ai a nan Amurka sun ce kawo yanzu mutane 39 ne suka mutu sakamakon matsanancin sanyi da dusar kankara a wasu yankuna na jihar New York. Lamarin da ya faru a kwanakin ƙarshen mako da aka yi Kirsimeti. Al'amura sun fara komawa daidai yayin da sanyi ke sauki. Haruna Shehu Mararraban Jos ya tattauna da wani mazaunin jihar ta New York, Muhammad Laminu Ali, don jin halin da ake ciki a yanzu.
Yanzu haka dai watan shamuci watan yanayi ya dan canza, amma watan kwanakin bayan da ya wuce watan daga Buffalo, garin Buffalo da Albany, watan an yi musu kankara da yake ba taba yi ba na tarihi, da yake ya rufe gidajen mutane, ya rufe motoci, haka kuma an rasa rayuka sama da mutum 30, hadda wata yarinya da ta zauna cikin motar ta da fatan cewa za ta iya ta kubuta ita kuma watan abin ya rusa ita. Watan dai an yi sanyi, mu da muke kakarar New York, garin New York da kanta an yi mana ruwa ne, akai sanyin da yake tun da na zauna garin nan shekara 25 ban taba ganin irin sanyi haka nan ba domin sanyin na bulbulowa kuma ga kuma iska da guguwa ne iya biyo ciki shebare in sanyin mamaci komai in ka fito she kace wato sifili ne kawai
Malam Laminu kamar yadda ka faɗa ka ce abubuwa sun fara komawa daidai akwai bidiyoyi da aka dinga sawa a internet zaka ga gida gaba daya kankara ta rufe shi motoci gaba daya kankara ta rufe su amma wannan ba karamin aiki ne ga hukumomi musamman jami'ai ba na ganin cewa al'amura sun koma daidai
to she jiya ma ne aka yi iya kokari aka samu hanyar tituna aka kwashe yanzu haka watan kusan kaman kankaran da aka kwashi ya fi tudun Uhudu watan so biyar daga Buffalo da Albany amma cikin ikon Allah jiya ne aka samu manyan motocin da ke kwasa aka bude hanya aka je aka duba aka kuma sa ɗan sanda da yake ake ajiye su su masu kulan shanin gida suna zuwa manya da dattawa ana buga musu kofa gani ko irin abin amma alhamdulillah yanzu haka dai watan yanayi ya soma canzawa yanzu haka ina magana da kai maki watan wada wurin misalin maki 40 da ɗan kai ke sa yau mun samu watan raguwa kenan kuma yanayi wuri ya danyi dumi-dumi
wato kana magana na ma'aunin Fahrenheit kenan
ma'aunin Fahrenheit kenan wurin 45 yanzu aka ina magana da kai ke sa ya bari yanayi ya dan canza kuma mun samu mun ji dan dumi-dumi ba kayan da muka sa mun rarrage
to Malam Laminu ganin cewa wannan al'amari ya haifar da asara da yawa da kuma mace-mace kamar yadda kai bayani tun farko shi akwai wani dauki ne da hukumomi suke kai ma jama'a
haka ne gaskiya watan gwamnan jihar watan New York Katie Hickel ta iya kokarinta da ta nemi kudi na agaji da yake ko dama wurin nan watan suna da wani tattali da suke yi wai saboda mugun rana ake cin mugun magani suna tanadi sun ajiye kudade da yake da wannan abin ya faru an je an samu agaji abinci ne da wanda yake ba su da lafiya duka an tuttura inda za a yi a taimaka ma jama'a wurin wannan dai cikin ikon Allah sun yi iya kokari yanda ya kamata
To madalla wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman daga jihar Filato.
Wani rahoto da wata kungiya mai suna Insider Monkey ta wallafa wanda ta yi nazarin kasashen da suka ci gaba a nahiyar Afirka na nuni da cewa Najeriya bata cikin kasashe 12 a nahiyar da suka sami bunƙasar tattalin arziki da ci gaba. Rahoton ya duba yadda kasashen Afirka da ke da dimbin albarkatun ƙasa kamar zinari, kwal, albarkatun noma, makamashi, albarkatun man fetur, gas da sauransu da yadda kasashen ke amfani da su don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar su. A cewar Parkin Jacob Choji da ke fashin baki kan lamura, rahoton bai yi wa Najeriya adalci ba ganin yadda 'yan Najeriya ke samar da ci gaba a fannoni daban-daban.
Gaskiya shine a zamana a stand Nigeria zan iya cewa ba a yi wa Nigeria adalci ba a wannan report din da muka gani akwai wasu abubuwa da yawa da ba a duba ba ai mu anan a zaman mu a Nigeria ko anan plateau kawai mun sani ko nawa ne kaya in ana maganar tattalin arziki abinci nawa ne ana dauka daga nan plateau kawai ba ma Nigeria duka Nigeria ba ana kai su Niger ana kai su Chad amma damuwar shine ba a iya documented din su cewa ai ga abin da aka kai ga abin da aka kai ai akwai kasaje da muke sharing boundary da su ai ai akwai abubuwan da mu muke yi wasu su hutan mu ne suke dependent akai wanda ya iya ya ba da shugabanci a Afrika guda sai a ce yo ana kirga kasace 12 the way wanda suka suka dan tashi wai sai ba a sa Nigeria ba ni dai anawa gani ba a yi adalci ba a wata siyasa ne kawai aka iya an yi akan irin wannan report din sai a domin mu gane cewa a mu ba komai bane sai mu ci gaba a yanayin da muka samu kanmu mun yarda cewa demokradiyyar mu tana da damuwa tana da matsala muna da damuwar shugabanci amma wai in ta damuwan yin aiki ne bukkasa rayuwa na yau da kullum Nigerians ba Nigeria ba Nigerians suna kokarin su amma shugabanci ne babu
idan ana batun bunƙasan ƙasa wato ya shafi su ma al'umman ƙasa kenan su samu wani ci gaba kana ga kuma al'umman ƙasan suna amfana yadda ya kamata da waɗannan ma'adinai da sauran abubuwan tattalin arziki da muke da su
bari ga miki wani abu in kika je Kenya zaki gane cewa duk ma kamun mutum samu degree sai yaro babban mutum ne ko dotan yarin babban mutum amma anan a Nigeria rayi makaranta a Nigeria anan har degree na har zuwa MSc masters in Allah ya da abinda wai na biya a kudin makaranta duka ba kai 200,000 ba sai a ce mai baya amfani ana dai ku a ce wa mai din ya kamata yi mana amfani yi inda yake yi now mun yadda e ta fannin mineral resources da su mai din of course suna under duk deposits the way Allah ya ba mu ba a iya an duba yaya ne za a exploring din shi da kyau ba domin in aka exploring din shi da kyau to zai zama cewa duk kasashen duniya ba wanda ta tana da kuɗi haka Nigeria
kasashen da rahoton yace sun samu gagarumin ci gaba sun hada da Cote d'Ivoire, Zimbabwe, Tanzania, Senegal, Namibia, Ghana, Masar, Kenya, Botswana, Tunisia, Morocco da Afirka ta Kudu. Ga misali rahoton yace kasar Cote d'Ivoire ta ta'allaka ne da noma inda take fitar da koko, wake da zinare da man fetur wanda ya bunkasa tattalin arzikinta da dala biliyan 173 a shekarar bara. Kasar Afirka ta Kudu wace bayanai ke cewa ita ce ta biyar a jerin kasashe masu karfin arziki a nahiyar Afirka ta ta'allaka ne kan ilimin fasaha da kiwon lafiya da ya hada da yin dashen zuciya kirkiran rigakafi musamman na zazzabin shawara ko yellow fever da sauransu wanda a shekarar bara ya bunkasa tattalin arzikinta da dala biliyan 411 Ko Najeriya da ake wataken mafi girma a Afirka da ke da dimbin albarkatu dan kare a ƙasa tana samun ci gaba? Ahmadu Abubakar Akwanga yayi nazarin rahoton.
Ta wani bangare rahoton nasu akwai gaskiya a ciki, amma ta wasu bangare akwai abubuwan da kaman ko sun sa son kai ko kuma sun fada abin da su suka gani. Amma gaskiyar magana shine a fitarin da za a ce mun ci gaba, akwai gurin da za a ce ba mu ci gaba ba, bai yiwuwa a ce kwata-kwata ba mu ci gaba ba. In kin lura ɗaya daga cikin ci gaban mu shine yanzu Najeriya na ɗaya daga cikin kasan da tafi kowa noman shinkafa a Afirka kuma kana ɗaya daga cikin kasashe guda biyar masu noman shinkafa yanzu a duniya wannan abin ya samo asali saboda kokarin gwamnatin nan ta yi gurin ba ma mutane ba su shigan kuɗi su je su yi noma abubuwan da suka faru kuma wanda kila zai iya yiwuwa a ce sun yi amfani da wannan abu ne sa aka ci gaba aka ce Najeriya ba ta ci gaba ba in kin duba yau likitoci a Najeriya likita ɗaya yana lura da mutane 300 ne da shi kadai wanda a doka bai kamata ya lura da mutane su wuce guda 25 ba a haka muna cikin wannan halin haka za ka samu matsalan da likitoci da dama suka bar kasan nan suka tafi wani kasashe aiki kin ga wannan ba karamin rashin ci gaba bane in kin duba me yake da suna malaman jami'o'i sun yi yajin aiki na wajen wata 8 a kasan nan kudin da suke nema gaba daya an wayi gari mutum daya ana zargin ya wawure irin wannan kudin shi kadai yari a takaice za ki samu muna da arziki amma shugabanci ne ba barin baki misali Malaysia ta taba zuwa ga kanan ba zan iya cina shekarun ba ma ADA anan suka samu iri na kwaran manja suka tafi da shi yau da wannan kwaran manjan abubuwan da Malaysia suke yi da shi da yake kawo musu tattalin yake bunkasa tattalin arzikin su yana da yawa wanda mu a kasar nan bayan kwara muna da abubuwa da dama muna da man fetur muna da abin da ake batir da shi muna ma'adanai dai muna nan da su to rashin adalci shi yasa zaki ga wayannan ma'adanan ba iya amfani da su yadda ya dace ba
idan kana maganar ma'adanai jihar ka ta Nasarawa tana daya daga cikin jihohin da suke da dankare da ma'adanai na karkashin kasa kana ganin kaman gwamnati har yanzu bata mai da hankali wajen sarrafa waɗannan ko kuma dai a sa matakan da kowa zai samu cin amfanin wannan ma'adinai da muke da su a ƙarƙashin ƙasa ba
bari in dauki guda ɗaya kawai harkan mining da gwamnatin jihar Nasarawa ta yi sakaci ta bari kowa yanayin abin da ya ga dama amma yanzu nan mulkin da ake karkashin injina Abdullahi Alhaji Sule da shike yana da ilimi akan wannan abu kuma ya samu commissioner na wannan gurin honorable Kwanta Yakubu shi ma ya sa zuciya a yi wannan abu yanzu baka zuwa jihar Nasarawa ko kaje ka kama haka ma'adanai ba tare da ka bi abubuwan da ya kamata ba yanzu haka nan a jihar Nasarawa bayan ma wannan ma'adana an gano muna da man fetur to kin ga an fara dauko hanya kenan ta inda za a yi to idan ba a samu shugabanni na kirki ba wayannan abubuwan zaki ga an zo yana ta samun tasgaro a hanya babban matsalan da a takaice shine shugabanni na kirki
ga kuma abinda wasu ƴan Najeriya ke cewa game da matakan da gwamnati ya kamata ta sanya don farfado da komadar ƴan kasar
sunana dai Alhaji Nuru daga Gelgagare karamar hukumar Tarium to alhamdulillahi mu dai a bangaren mu tafula ne Hajiya Zainab gaskiya muna bukatan tsaro sosai tsaron da muke so Zainab irin jami'an tsaro kenan to bayan haka akwai ci gaba da aka samu a cikin Najeriya namun na sosai to gaskiya ci gaban mu dai a riga bai kai inda muke ba to dan Allah in akwai yanda ci gaban nan zai iya kai inda muke ko muna neman taimako ya kai inda muke
to idan ka ce ci gaba kaman me da me kenan kuke bukata
to gaskiya Hajiya Zainab mu dai a inda muke makarantun mu babu ticoci bayan wannan a inda muke ko da ruwan bohol ne ma a kai mana bamu da shi muna shan ruwan rati ne har yanzu a yanda dabbobin mu suke sha
sunana Taniba Akawu jarumin Kanewo wanda yake zaune a garin Jos gaskiya bai mana dadi ba ai Nigeria watch amma wanda suke wannan hasashe kawai sun fadi san ransu ne Najeriya ta ba da gudunmawa ta fanni daban-daban so wannan abu bai dace a ce Najeriya ba ta cikin waɗannan ƙasashe guda 12 da aka faɗa ba duk da kin san ita Najeriya Allah ya mata baiwan dimbin jama'a kuma yanda aka sa tsarin yanda abubuwan da kowa zai ci moriyan abin Najeriya tana iya bakin kokarinta sai dai kin san ba a rasa baragurbi wanda suke dakile abin baya zuwa ga talakawa su fa'inci yanda moriyan arzikin ƙasar su yake muna da ma'adinai da yawa saboda in kin lura zaki ga mutanen China suna daewa Najeriya kuma akan ma'adinai ne suka zo amma abin da yake bani mamaki sai ina ganin kamar zakacin gwamnati ne bata bawa harkar fifiko ba
duk da shike ba kasafai irin waɗannan rahotanni kan zame na ƙwarai ba a wasu lokacai sukan iya zamewa alƙibla da gwamnati da ma al'umma za su yi amfani da su wajen gyara kurakurai da sanya tsare-tsare da za su samar da ci gaba masu ma'ana wa al'umma Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Zainab Babaji kenan yanzu sai shirin wasanni a takaice
wasanni a takaice
mai saurare da fatan ana cikin koshin lafiya a yayin da kasancewar ana kasa da awanni 24 shekarar 2022 ta yi mana adabo za mu yi waiwaye a dan tafiya don ganin irin rawar da kasar Najeriya ta taka a fannin wasanni nasarori ko kuma akasin hakan na gayyato masanin harkokin wasanni kuma tsohon babban sakatare a hukumar kullun kafar Najeriya Alhaji Sani Ahmed Toro domin ya yi mana bita da kuma ba da shawara don bunƙasa harkokin wasanni a sabon shekara mai zuwa
Sani Ahmed Toro an yi wasanni da yawa a Najeriya an yi wasanni a waje kuma ita kanta Najeriya ta yi rawan gani ko ba ta yi rawan gani ba fanni daban-daban na wasanni wannan shine abin da ya kamata mutum ya duba ya gani kuma duba a ga cewa shin kan ministan wasanni ya yi rawan gani ko bai rawan gani ba bangaren sa tunda shine shugaban wasanni na Najeriya a halin yanzu. To na farko ne a wannan shekara da zamu fita tabbas akwai ƴan Najeriya da suka je wasanni na Commonwealth kuma sun yi iyakan kokarin su duk da dai mafiya yawa da suka yi tura gune da masu makanta su ne suka fi rawan gani a Commonwealth an gani a wannan shekara ne kuma in ka duba za ka ga a ƙwallon kafa a Najeriya za mu ce dai mata sun yi rawan gani amma maza gaskiyar magana maza ba su yi rawan gani ba in ka duba Najeriya ba ta yi nasarar zuwa wasan ƙwallon kafa na duniya da aka yi kasa wanda ya kare kwanan nan ba wannan kasan ya sa mutanen Najeriya ba su yi daɗi ba saboda an yi asaran arzikin ƙasa ɗan wasan sun yi asara kamfanoni sun yi asara su ɗan wasan kansu sun yi asara ka duba ma ta Afirka wasannin Afirka nan ma Najeriya wajen athletics za ka ga cewa su sun yi rawan gani cewa suna cikin iyakan kokarin su duka dai a shekarar da ta wuce 2001 sun fi yin kokari shi kuma ministan wasanni an samu lokacin da shi kansa ya kai majalisar tasowa na shugaban ƙasa ta kai wani kudiri wanda aka amince da shi cewa kamfanoni yanzu in sun shiga cikin wasanni suka saka kudinsu suka saka jarinsu tabbas akwai abin da za a cire musu na haraji to gaskiya ba ta bayin wannan ba shi minista ya yi aka kokarinsa kuma wannan shekara za ka ga zaben ƙwallon kafa na shugabannin ƙwallon kafa na NFL an yi shi duk da dai akwai rigingimu har zuwa kotu amma an yi shi lafiya an kare lafiya an samu sabon shugaba wanda shi ne Ibrahim Sow haka kuma in ka duba jihohi yawanci a wannan shekara ba a yi rawan gani ba don kuwa yawanci babu wasu abubuwan da aka yi jihohi in ka duba ko na arewa za ka gani arewa ba ka yi wani rawan gani wajen gyara filin tsakin wasa samun yan wasa na kwarai har abu ga wasu da su sa yi tabbas ba a yi rawan gani ba wannan bangare.
Alhaji Sani Ahmed Toro kenan tsohon sakataren hukumar ƙwallon kafa a Najeriya da bayani kan irin yadda wasanni suka kasance a Najeriya a shekara mai wucewa. Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla yanzu sai takaitattun labarai.
To a takaice dai shahararren tsohon dan kwallon kafar kasar Brazil Pele ya rasu a yau bayan ya yi fama da jinya. Pele ya rasu ne yana da shekara 82 a duniya. Shi ne dan kwallon kafa da ya fi kowanne zura kwallaye a duniya inda ya ci 1,281 a cikin wasanni 1,363 da ya buga a tsawon shekaru 21 da ya yi yana wasa. Rasha ta kai wa Ukraine hari da makami mai linzami a yau Alhamis a wurare da suka hada da Kyiv babban birnin kasar da kuma birnin Kharkiv. Mataimakin shugaban kasar Ukraine Mykhailo Podolyak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Rasha ta harba makamai masu linzami aƙalla 120 don lalata muhimman ababen more rayuwa tare da kashe fararen hula. Kimanin mutane 10 ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wurin Chacha a wani otel na Cambodia da ke kan iyakar Thailand, inji ‘yan sanda a yau Alhamis. Gobarar ta tashi a wurin Chachan otel ɗin na Grand Diamond City a Pompeii da yammacin Laraba da misalin ƙarfe 11:30 na dare. Jami'an kiwon lafiya na tarayya a nan Amurka sun ba da sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a kasar China, kusan dukkan fasinjojin jirgin sama daga kasar sai sun nuna shaidar sun yi gwajin cutar kuma ba sa dauke da ita kafin su shiga Amurka daga ranar 5 ga watan Janairu. Waɗanda ba su da buƙatar gwaji su ne yara ƙanana masu shekaru 2. Yunkurin na Amurka na buƙatar gwajin COVID-19 ga matafiya daga China ya biyo bayan irin wannan mataki da India, Italiya, Japan da Taiwan suka ɗauka ne.
To masu saurare baki daya, anan ne zamu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Binta Suleiman Yaro da ta taya ni gabatarwa, da Julie Lopez Gresham da Daddy Balawi da suka bada umarni na haɗin gwiwa. Sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Nelson Love sai dai da ta mana sauti. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya.